Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a shafinmu na voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa. Idan masu sauraro basu manta ba, makonni biyu da suka gabata muka fara tattaunawa akan zamantakewar kishiyoyi. A yau ma 14 ga watan Janairun shekara 2019, shirin namu zai ci gaba da tattaunawa akan wannan batun. Wasu mutane na zargin cewa wasu mazan suke haddasa rashin haɗin kai tsakanin matansu. Ko ina gaskiyar wannan zance yake?
Gaskiya haduwan kai kamar yadda da malaman da suka gabata suka faɗa abu ne wanda zai zama da wahala. Duk yanda ka so kai da wuya ka hada mata daya biyu uku ya zama na ainihin dukkan su tunanin su ya zama iri daya ko fahimtar su iri daya. Kuma idan muka koma ta wani bangaren ma kai mai gida matukar kace zaka tafiyar da su a haka to kai ba lalle bane ka samu gamsuwa da jin dadi a gidanka.
Za ku ji ƙarin bayani a zangon muhawaranmu na yau wanda ya kunshi wasu maza ma'aurata da suka tattauna akan wanda ke da alhakin kawo zaman lafiya a cikin gida. Sannan za ku ji tattaunawar da abokiyar aikinmu Daula Salim ta yi da wani malami akan zargin da ake yi wa wasu mazan da haddasa fitina a cikin gidajensu.
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce me za ku ce game da rawa da maza ke takawa a gidajensu wajen samar da zaman lafiya ko rashin sa tsakanin iyalinsu. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce eh to gaskiya mazaje na da rawar takawa wajen samar da zaman lafiya ko rashin sa a gidajensu, domin dai a hannun sa sitiyarin sarrafa harkokin gidajen nasu yake. Idan gida ya gyaru daga su ne, kuma ya baci duk daga su ne.
Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Yahya Siddiq, inda ya ce wasu na kokartawa wajen samun zaman lafiya, wasu kuma hakan baya ma cikin lissafin su.
Sai daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi, inda ya ce hakika wasu mazan abin yabawa ne kwarai da gaske ganin yadda suke kwatanta adalci a tsakanin matansu. Allah ya kara hada kan maza da matansu domin a samu zamantakewa mai amfani. Amin summa amin.
Sai kuma amsa daga wurin Muhammad Abdul Hamid, inda ya ce a gaskiya maza suna kokari duba ga wasu matan sai a hankali.
Sai Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Aki Tela Malam Madori jihar Jigawa, inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah. To hakika kamanta adalci shine mafita kadai ga mazaje, sabanin sa ke kawo rashin zaman lafiya ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma amsa daga wurin Saifullah Ibrahim Abdullahi Mashi, inda ya ce dama wannan haƙƙin su ne kuma wajibi ne gare su aikata haka din.
Sai Comrade Usman bin Affan da Maturu, inda ya ce rashin sanin ilimi da kuma haƙƙoƙin da addini ya tanadar ga kowane bangare na daga cikin dalilan da ke kawo tarnaƙi wajen samun zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ma'aurata.
Sai kuma amsa na gaba daga wurin Baba Yaro Ekomo, Allah sana faɗi wannan suna daidai, inda ya ce, "Salam yau da gobe, idan kaga zaman lafiya ya samu a gida, daga adalcin mai gida ne ku huta lafiya." Sai daga Excellence Dauda Garba unguwar Jaji Fataskun, tare da New Sadi Energy Tandari Fataskun. To, Allah ya sana faɗa daidai. Inda suka ce, "Assalamu alaikum filin yau da gobe, mai ƙarar da sabulun wanza mai." Masu iya magana daina cewa idan baka san gari ba, to ka saurari daka. Dakan haka ne ma yau ma kamar kullum muna tare da ku cikin shirin. Amsanmu na ƙarshe kuma a yau ya fito daga wurin Muhammad Abdullahi Jinjisko. Alasana faɗi wannan suna daidai, inda ya ce, "Ba kyau mazaje su dinga rawa a cikin gidansu don neman lafiya, a daure a ziyarci asibiti." Da fatan na amsa daidai. To, mun gode. To, yanzu bari mu je ga tattaunawar da wakiliyar murya Amurka Binta Muhammad ta yi da wasu maza akan batun zamantakewar iyalinsu.
Assalamu alaikum malamai, barkamu da zuwa zauranmu na yau da gobe. To, yau dai muna tare ne da magidanta waɗanda suke da iyalai daga biyu zuwa sama. Kuma mun tara magidantan nan ne maza a dalilin korafin da mata suka gabatar a lokacin da muka tattauna makonnin da suka wuce a game da zamantakewar iyali, musamman waɗanda suke da haɗin kai da kuma waɗanda suke da matsala. Mata da yawa sun fayyace mana cewa matsalar da suke samu a gidajensu na rashin zama lafiya tare da abokanan zaman su ko kuma kishiyoyi ya ta'allaka ne akan irin adalci da kuma niyya ko manufar mai gida. Korafin dai babba shine sun ce idan namiji yana so a zauna lafiya a gidansa, to za a zauna. Idan ko yake ko kuma baya so, duk yanda matan suka hadu ko kuma suke da sha'awar su ga sun zauna lafiya ba zai taba yiwuwa ba. Ko shin wannan zargi menene gaskiya al'amarin?
Eh, kwarai, duk magidanci idan yana so a samu hadin kai a gidansa, to akwai rawar da zai taka ko kuma in ce a yanayin ruko da zai yi musu wanda zai sa a samu wannan hadin kan nasu. Idan yana kokarin yi musu adalci kuma kowace yana nuna mata bangaren da take da dan gazawa da kuma yanayin abin da ya kamata ta kare himma akai, amma ba tare da tozarci ba, misali shi da ita a ɗakin ta musamman san da yake ɗakin ta, to wannan yakan kawo haɗin kai a tsakanin kishiyoyi sosai da sosai. Sannan kuma ya zamana bai daukan abin da wannan ta gaza akai ya je ba waccan labari.
Ba kun ce mata ma kaman kaya suke ba, in ko ga dama yau ku cire kamar riga? Malam Muftahu, menene aka ce a game da matsayin namijin da yake cewa mace kamar riga ce tun lokacin da ya ga dama cirewa kawai zai ya sake wata?
Alhamdulillahi, bai dace dai a ce namiji ya zama talasuru ba wanda ya sani cewa shi ma yana haihuwa, kuma irin abin da yake waɗannan matan ba zai so ai ma yarsa ba. To, ashe wajibinsa ne kar ya maida matarsa ta zama kamar riga ratayayya, kuma bai auro ta dama tun asali don ya ce ya wulaganta ta. In wani hali ne sai kokari ya bi da ita yanda zai karantar da ita ya nuna mata cewa abubuwan da take ba mai kyau bane.
To, kai mallam, kana ganin akwai dacewan a ce akwai haɗin kai tsakanin matayen da suke a ƙarƙashin namiji ɗaya daga biyu zuwa sama ko kuwa?
Abin alkhairi ne, amma dai gaskiya haɗuwan kan yanda kamar yanda da malaman da suka gabata suka faɗa abu ne wanda zai zama da wahala.
Me wahala sa kuma?
Duk yanda ka so kai, ita mace kamar yadda muka sani ainihin da wuya ka haɗa mata ɗaya biyu uku ya zama na ainihin dukkansu tunaninsu ya zama iri ɗaya ko fahimtarsu iri ɗaya, duk yanda ka so ka fahimtar da su. Kuma idan muka koma ta wani bangaren ma, kai mai gida matukar ka ce za ka tafiyar da su a haka, to kai ba lallai ba ne ka samu gamsuwa da jin daɗi a gidanka.
Me kake nufi?
Yawa, me fa'idar na ainihin ka je ka auro mace sama da ɗaya ɗin? Saboda lokacin da kuka samu rashin jituwa da wancan, sai ta zama na ta dawo dan lele wajen ita wannan ta tarare ka.
A dama sarri,
wannan shine matakai ainihin abin da ya wa maka ce duk ka daidaita su in suka hade maka kai a lokacin da ka je yin kasuwa ka siyo wani abu, wannan tafi dadada maka ko tafi iya girki ko tafi kyautata maka, sai ka zo ka bata a asirce in ka hada kansu, to ai za ta yi amfani da wannan daman in kansu na hade. Bayan ka bayar ita za ta tsibunta mu wancan cewa wance abu kaza da wane ya kawo min, ke ma ya kawo miki, kin ga daga nan ainihin wata fitina da take sake gudu ta sake fituwa kenan.
Eh, mallikin ka ya balle mana
kudin mata. Ba magana bace ta munafunci yayi.
A to
ni lura na shin fida cewa a maganar nawa na fada cewa ita waccan ga dalilin da ta samu fifikon da ka fifita ta da wasu abubuwa.
Allah ya ce
duk yanda ka so ka daidaita su dama ba za su daidaitu ba.
To ai wannan a soyayya ta cikin zuciya ne ba a kyautatawan abubuwan duniya ba.
Eh haji a fahimce ni ba ta ne a zalunce ta a wasu abubuwa ba. Tana da ya gada maka ta wancan bangaren nan abinci in ka kawo dan cefa ne ko ya yake za a ririta ka ji abinci ya amsa cakwai.
To ka fi zabo ta sa maka. Ka ji abinda abokin ka nan yake faɗa akan maganar mata biyu. Kai ba mai iyali ne. Shin alaka ra'ayin zamantakewar matan ka sun hada kansu suna zaune lafiya ya fa maka ko kuwa a'a ka dai fi san kowace dai tana baran-baran wai kun ce kun fi samun kula. Ya al'amarin yake.
Ya danganta ga irin matan da ka aura. Dan in suka hada kai suka zama daya kai ba za ka samu abin da kake so ba.
A'a malam.
Eh ba ka samu.
Ya mun sirrin. Ke faruwa ne wai.
Sirrin shine matukar suka hada kai suka hade maka. To kai ko ba za ka samu yanda kake so ba. Amma idan suna dan kishi akan ka ana hararar juna to da kana dakin wannan to koya ka motsa wacce za ta kosa ka zo dakin ta
au
koya ka motsa anan sai da ka lokacin ma sai in ci kwalliya ko fada maka ya dakin ta zaki ga na fito ina nishadi ina wani abun nan to waccan kila ita dama tana bata mun rai ganin wannan muna takwai da ita to gobe ina zuwa za ta rike ni hannu bibiyu
da gangan ke na kuke yi
a to ai kana yi ne abin da yake faruwa duk da ake cewa in ba za ka iya adalci ba kai daya ai yin wannan ba rashin adalci bane shi yasa ko mata muku
me sunan shi
wai namiji munafiki ne wajen mata
me mata biyu ba
dabi'u ko ne dabi'an mata ne yake sa namiji ke irin wannan dabi'an mata
ko ne ku fahimci matan bane shi
a ni ko ne fahimci mata din namiji ai ya fahimci mata
Allah
saboda yana da wasu dabi'u yana da wasu halaye tunda aka bashi 1 2 3 ai dole ya karanci wani abu to wata in ba ka danyi mata irin wannan dan munafincin ba to ba za ku zauna lafiya da su ba
to ga wani yana san ya ce wani abu
ni ba na tare da wannan ra'ayi na shi ko bayani da yi domin su mata kaman kananan yara suke yanayin yanda ka tarereye su ka tarbiyyantar da su haka za su rike ma gidanka idan har kai kokari ka hada kansu kana ma wacce adalci ka nemi wannan adalci to ba wacce za ta so ta ga cewa bacin ranka ya taso ne ta bangaren ta za ta iya kokarin ta ga cewa tana guje ma bacin ranka shi wancan ra'ayi da a wasu mazaje ne ɗan kalilan waɗanda yake su ba 100% adalci yake a zuciyarsu ba dalilin haka ne sai su riga kokarin suna dan nuna bambanci wurin matan su su amma nasu fahimta ko nasu basiran ko kuma ince rashin basira su suna ga wannan ne zai sa su sami kulawa a wurin wannan gobe in sun koma dakin waccan nan ma su samu kulawa amma ni ana fahimta in dai kai adalci ka tarbiyyantar da su ka nuna musu tsoron Allah ko kana nan ko baka nan duk abin da za su yi su tana Allah na kallon su kuma zai musu hisabi to wannan zai sa su hada kansu kuma su guji abin da zai bata ma rai Allah ya ba ku zuriya zuriyan ku su taso kansu a hade
ba a gani dan wannan da wannan
yauwa
to idan mata suka hada kai daga cikin amfani na farko dai ƴaƴan za su taso kansu hade ba wani damuwa zamu lura irin tsofaffin mu na da yawa zaka ga yaro ma wani zai taso zai ce maka shi bai san mahaifiyarsa wancan da ake ce masa mahaifiyarsa bai gane mahaifiyarsa ba ce sai daga baya sai da yayi girma ne aka ce ai wannan ba ita ce ba mahaifiyarka ba ai wancan ce mahaifiyarka
zama na amana
saboda zama ne na amana shi yasa ma da yawa tsofaffi zaki ji suna cewa duk mai so ya kara ma aure to kar ya bari ƴaƴansa ma su girma tunda da an yayi aure da wuri misali to in aka dan yi shekara 1 2 to ya karu yanda duk yaran da za su taso idan su arfa ba san iyayensu ba don in suka girma yana ganin wannan ita ce maman shi da haka har kullun ita mai dan sai ta diki danta na cikin ta ta wajen mamanka ma'ana kishiyar ta kenan ita ma wacce sai ta dako danta ta ta wajen ta fi wajen mahaifiyarka wato ai duk wannan karar dole ne abinda ya gyara na ba shi zai gyara mu muke ce zamu ginu akan tsarin mu to da yawa shi yasa muke faduwa mu samu kanmu cikin wasu halayya da zai zo karshe kuma mu zai zo ya cutar da mu yayin marka cewa ai da mun sani kuma da na sani kin ga suna ci ake ya ne ko wannan shine
to malam bana tunanin
haka duka in yayi suka ce nakai ake kare
eh to yanzu dai ai za ku iya kare kanku ku waɗanda kuke da ra'ayin cewa mata dai su dinga gubzuwa a gida ta dalilin ku kuma kuna gefe kuna masa dariya
eh tun
kai ganin ka amfanin da zaka samu kaman wani ne da wani baya ga bayan cewa za a yi jaka
zaka samu nishadi zaka samu ainihin kuma gamsuwa dama ainihin ai dalili yawanci
ainihin karo auren bambancin da ake samu tsakanin ainihin mai mace ɗaya biyu uku dama ya kamata ya zama na cewa ainihin shi mai biyu zuwa uku ya fi mai ɗaya ne sanin cewa shi fa ainihin magidanci ne mai iyali
ko
ta kowane irin abu na jin daɗi mai mace ɗaya zai samu ya kamata mai biyu ko mai uku ya ɗara shi kuma ina nan kan baka na cewa matukar ainihin kace wancan hanyar zaka bi lallai in suka daidaitu din su to kai ba za ka samu abin da kake wannan ba kamar yadda dan uwa da ya magana bayan magana ta tada zu shi ma ainihin ya goyi bayan akan cewa ainihin matukar kai ya zamana suna taren kuma kai kana musu komai ainihin daidai to ba ya fayin za ka samu ainihin abin da kake wannan
to wato kenan zargin su da ya tabbata cewa ku ne da kuke faraka gida
ba magana faraka gida abin da nake nufi shine ba daukan wani abu na haƙƙinta za kai ka bayar ba amma fifitawa kan wasu abubuwa saboda ka fi samun abin da kake so ta wancan bangaren wannan baya cikin maganar farraka gida ko kuma ainihin nuna bambanci
mallam dama san ce an kwata shi bibikon ma amarya kuke fifitawa saboda ita ce sabuwar zuwa ita waccan ta riga ta hayyafa kun mai da ta juji
ba haka bane halayen matan ne na wannan zamani yanzu ma baki jima wani abu da suka bullo ban kaje kana nema ma sai su ce gidana ne koko zaka hada mini
wannan
tazo da shirin ta to sai da aka wata ranar ma har mu ma ya zaman to cewa da kaje ka kama mata wani gidan ma kama fa sakewa wannan na nan gidan wannan na gidan kana zuwa can sai kaje ka radau kake nan ma an ka dawo radau kake
sai da ka wani yake mai yali ne ai ba ku je radau din wani dan mace ma daukan lokacin da rana ma sai ku je can gida amma ya ku ce wai kun je kwanciya wai nan yara sun
haɗa an je gaisuwa ne gaskiya ban ma muna tare da wani aboki na zai yi aure ce to shi gaskiya budurwar ta ga masa cewa sai dai in zai kama mata gidan ce jinka kama mata nace yanzu wannan
kana ke tsohon hannu ne
nace wannan yara da kake ta fama da sunye in kaje ma ai za su abin nan je ka kama musu kama
wani gidan
amma ko wace zan ba ta hakin ta amma saboda dabi'an mata in kana so ka dade da su kama mata wani gidan ƴaƴan ka san yanda za ka yi ka dauko wannan ka zo ka ce ke ga na ki kai ko in na so ne yan uwa sai ka kokkulla ka
sa dai ga juna kamar masu ziyara
ga juna
to Allah ya taimake mu kuma gyara mana halayen mu
Thomas sauraro yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da abokiyar aikin mu Dole Salim tai da wani malamin Islama
to malam salamu alaikum yawa to malam kaman makon da ya wuce mun dauko wannan maudu'i akan abokiyar zama wanda wasu sukan kira shi da kishiya so mun tattauna da mata da yawa mun ji ta bakin su mun ji waɗanda ba sa zaman lafiya wanda akwai tashin hankali akwai fada akwai tsana a tsakanin su sannan kuma mun zo mun ji ta bakin matan da suke zaman lafiya da abokiyar zaman su sai kuma mun zo mun saurari ta bakin maza su kansu amma da muka ji ta bakin matan mun dan lura cewa yawancin abin nan da suke fadi matsalolin da suke samu kaman yana da alaka da yanda mazan suke tafiyar da su a zamantakewan aure kaman suna nuna cewa mazan ba sa masa adalci a yayin da suka zo za su ƙara aure sukan wulakanta su ko kuma in suka ƙara aure sai su dinga fifita amaryan su wulakanta uwar gida da ƴaƴanta to saboda haka ne muke so mu ji ta bakin kamar yadda addinin musulunci ya tanadar ya kamata maza su yi a yayin da suka ƙara aure da kuma bayan sun yi aure yanda ya kamata su zauna da matan su wanda suke da mata wanda ya wuce guda 1 2 3 haka zuwa 4
to alhamdulillah na farko dai kamata ya yi dukkanin musulmi mu san cewa addinin musulunci ya yarda da miji aure da mata daya Allah ya halitta mu shi haka Qur'ani ya faɗa cikin suratul nisa annabi ya faɗi haka ya kama da ni farko wannan matsalar shi ne mata da a cikin gida ba ta da ta ayi sauya ido da ta ba wani ba ta kuma ce ki ya halatta mai zai aurata zai karo wata zai karo wata don haka ko da ya zo sun ce ki ya ce da ma na shigo da a kai na ina tunanin cewa wannan zai zo ya auku shi kuma na miji ya san cewa Allah ya halatta mai da ya wajarta mai ba akwai bambanci da kada an halatta ba ta halatta ake in ka ga dama ka yi tun da kaga dama babu ne wanda ya da mata ɗaya har yau da shi babu ne cewa da jini ka ga babu ne cewa da kaza zaka in zaka aure wata tawo ne ba zaka aure ta gani da jinka wala kan ta ciki ko kuma da za a samu tashin hankali da fitina a cikin gida ni ko ka tsaya da wannan tashin hankali da fitina ni wata wani suna kasancewa ne daga shi mai gida wata wani kuma daga ita wadda aka iske wadda zata ce ma'ar gida wata wani kasancewa daga amarya ita kamar da muka faɗi ita uwar gida ko wadda aka iske nan in kasancewa Allah ya ce a yi aure kuma Allah ya halatta ta sai kasance damuwa ta fice ta ta fice ta da irin yawan damuwa akan abin lalle babu daɗi amma sai haƙuri da shi akan kaddaro Allah ne haka Allah ya kaddaro haka shari'a da ke da kaddaro saboda wasu hikimomi da shi Allah ya sa su ita da cikin shi ba wajen shi wajen gefen mai gida yakan tafi wata ran in zai aure sai ya dinga kushe ta cikin gida sai ya dinga ganin cikin gida ba ta yi daidai ba ko ba ta iya ba domin ya ga sabuwa a yanzu ita ma wannan da sabuwa ya ganta ya kawo ta gida ne yau da gobe sai ta koma haka ita ma wancan ta waje yadda ya kawo ta cikin gida yau da gobe wata ran ita ma haka za ta koma ya san da haka yanayi ne na ɗan adam ya ka ya ɗauki wancan yana ganin kamar ita ce ba ta da illa ita ce ba ta da matsala ta cikin gida ce da matsala ya kamata ce wani nan cikin kan shi musulunci ya halatta ne ya aure ya zama da masu tsoro ɗaya amma ba dole zai wulakanta wadda annan cikin gida ba na biyu matsala ce ne da taran idan mutum zai aure mata ya ce ya dinga yana cikin gida ba kowa ba ce ke ta kira ni cikin gida ba kowa ba ce ko kuma ya dinga gaya mata matsalolin ta cikin gida to idan ta zo ita kuma ba za ta gina mata cikin gidan ba ya ta cewa ai da ma gaya mai ba ya san ita ya gaya mata ba ya san ya san ada mutum da matsaloli kamar su gidan kallon ta da wannan matsalolin kuma yakan yi in ci shigo ita a gaba ta matsalolin ci da matsalolin ci na wancan in yayi kokarin yin adalci wannan lokacin suka ga abu da ke da ai da ya ga mutum ta da matsala ya kai shi haka da mai matsala kuma ita ma wanda za ta shigo wa ta san cewa ta shigo wa ne ta isko wata ko ni ma ta ji da ci da ta isko gida ta isko wata ta gaba hausa suna cewa bin na gaba bin Allah ya san ko da ita hakko ba sai da yake da miji amma dai sai za ta ga miji in yana abin ta gani da miji nan da kike ce da yake kai za ki samu wannan abin amma ita zanna da shi har ya samu wannan abin ya ka ko yadda za ki shigo amma ya kamata kuma ki bi tsoron Allah ki kyauta ta tsakanin ku ki san cewa in isa ka gaba a zaman lafiya faɗi da zaman lafiya a cikin gida shine yana kawo mai gida yalwa arziki yana kawo kwanciyar hankali yana kawo a samu ƴaƴa wanda za su sake ƴan uwan juna ya kasance akwai so da ƙauna tsakanin su sannan yana kawo haɗin na gari ya kasance cewa shi miji yana da fadila ce na sum'a ya ce masha Allah wani ya iya gidan shi wanda ta iya gidan ta ita ma mutum da samu irin wannan ambato na gari da jama'a za ka ce an yi hakuri an kai zuciya nesa mutane ni kullum muna cikin rigimo aure kullum ana kawo muna sulhu yau wannan da matan shi amarya gobe da uwar gida to a yau da gobe abubuwan da muke gani ne muka tabbata waɗannan abubuwan shi ne babban matsala shi ne gida ya yi da cikika sun kawai muke zuwa ya gaya maka wajen kuma ta wajen za ta zo kuma da niyyar cewa za ka danni ta ciki kuma ita kuma ba ka son za ka tafi ita tana ganin cewa tun da ita aka kawo ko kuma ka ba ta yanayin shigo wannan duk kuskure ne sai mu ji al'amuran na sannan mu ji da musulunci ya tsaya mu yi hakuri shi ne bikin zaman duniya sai a ganda lafiya saboda Allah ma bai halatta mutum ya tsaya a yi mutum injiri a dinci Allah ce wani kirkin Allah ta dole ta wa da idan ku ka ka adalci tsakanin su sai ku yi a tsaya wata yamma da ake samu shi ne matan gida biyu ko wata suna ganin ba a yi maka adalci ba to ba adalci a ido ita shi matan ba adalci dai a kai mai gida ka tabbata Allah ya ɗora maka ya kai adalci bai gaya maka cewa dole sai ka yi kaza da kaza ba kai saboda kowa da yin su da ban al'adar su da ban aikin su da ban gidan su da ban kowa sai su tuna abin da ya kasance adalci za ka kowa sai ya kokari ya yi adalci sai a samu zaman lafiya.
Sai wani kira za ka yi ma mazan akan hanyoyin da ya kamata su bi domin su tabbatar da sun yi adalci tsakanin matan da 'ya'yan matan ma dan saboda zaka ga wata rana ma kan 'ya'yan ma ana nuna bambanci sai a dauka wasu yara a fifita su wasu kuma ba za a fifita su ba
hanyoyin da zaka ce kai adalci shine duk wani abu na yabo wanda ya kamata ya kira yabo da aika da kai ka yaba ya kamata kuwa ka ba shi abin da ya cancanta lokacin da ya cancanta a cikin cikin zuciya ka daidaita shi dai sai kake son mutum da zai yi ba Allah ce wannan take yi wa an ta'dinu bainan nisa'i walau harabtum ba za ku iya daidaita son da kuke wa matan ku guda biyu ko da kun yi fadan ku yi haka to amma ana iya tsoro wani abu na cikin zuciya a kidda abin da ya fito a bayyane abin da ya kamata wadda ba ta da lafiya a ba ta kai ta asibiti a ba ta kuɗin magani shi take bukata wadda ke makaranta a ba ta kuɗin makaranta wadda ke bukatan kaza duk abin da wata ke bukata wanda ake iya ba a tabbata an yi ba in bukatar wadda ta taso a yi mata ba in irin wannan bukatar ta taso ta wacce ne ita kuma a yi mata abu ne kun yau da kullum kamar abinci wanda shi kullum ana bukatar shi a daidaita tsakanin shi kasance anwa wannan anwa wannan abin da ya shafi fitira na kifafi ya kasance anwa wannan anwa wannan abin da ya shafi wurin kwana gida ya kasance anba wannan anba wannan kuwa a ba shi daidai abin da yake bukata daidai abin da ake iya yi mai kada a yadda a fifita wannan da wannan wajen aiki fifita ƴaƴa aka fifita ƴaƴa ko aka fifita mata wajen fifita mata annabi sai ya ce duk wanda yake da mata fiye da ɗaya ya kai kakan zuwa ga ɗaya wani alƙiyama zai tashi gefen jikin shi shanyayye zai tashi yana da cin inna zai tashi ya zama paralyzed gefe ɗaya ya shanye a akwai tsananin haɗari ƴaƴa ma haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi da ake ce mana Umar bin Bashir Bashir baban shi yake kujera ya ba shi kyauta da ya ba ɗan ɗan shi kyauta sai mahaifin shi ce aje aje mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shaida da aka je sai ce ya rasulullahi ina shaida maka cewa na ba ɗana ne imani kyautar gona kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam a kullu waladika la haita mithlaha duk da ayyanka kowa ka ba shi irin wannan gonar sai ce ya shi kai ne ce ce ya nan ba shi sai sai ce ishhad ala hadha ghairi fa inni la ashhadu ala daw aje a tare yin shaidu kan ba mu shaidu akan zalunci zalunci ne ta ɗauke ta ba ɗaya wannan ɗa ka hana ma wannan ɗa yana yana ta aukuwa a gidaje da yawa sai wani ya sai mota sai a ga wani babban ɗa mota sai an ce mota gida ne sai ka isa hawan mota ga yanka ci gaba da hawa babu matsala sai kuma ya tashi aure an ba da gida ba kowa ka ya tashi da gida mutum da sai ka isa aure an ba ka gida amma kai in mutuwa sai zo fa wannan gidan na mahaifi ne shi ya tsaya wannan motar ta mahaifi ce kamata ya zo a haɗa su sai rabin gado ya kuma babu ne ki wanda ya kusa yin zafi a biya mai kusa yin zafi wani yana kan da su a biya mai kudin sukan da su ko da kudin sukan da su da suka kudin yin zafi da amma da sharaɗin in wani shi ma ya kai shi ma za a dafi wancan motar da wani ya isa hawa ya hau mota ya suka fiya gara ba matsala ba ne motar gida ne amma wani shi ma ya isa hau motar shi ma yana bukatar a dashi mota to haka za a yi a yi adalci annabi ya ce an ba wani da ba wani za su an yi zalunci shi kuma ba shi shiru a kan zalunci ya ce domin samun lahiran domin cewa su malamai suka ce idan ma mutum ya ɗauki gida ya ba wani daga cikin yaya ne ya yasu domin gidan ya zama cikin kayan gado domin ne domin zalunci akan zalunci aka fitar da wannan gidan haka domin mutum da duniya mu da lahiran mu ina ba da shawara mu adalci a nan duniya na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kana son duk ɗan ka ce maka ladabi dai dai ya ce ko kike ka in kana son duk ce maka ladabi dai dai ne dai to ka tabbata kai ke ka tsakanin ku dai dai ne haka ma matan Allah ya sa mu dace
to amin mallan daga karshe wani kira zakai ma mata masu zafin kishi wani nasiha zakai musu
a nasiha da jama'a mata masu zafin kishi tun da Allah zafin kishi bai taba fa'ida ba muna ta ganin kamar da nake yayin ki kullun cikin annabi ta zuwa ne auyo a gare to mun an dole a gare to mun mata masu zafin kishi na farko kishi ya wuce wanda shari'a ta yarda da shi da kuma bane mutum ya da mutum kishi kamar yadda halin kishi ke kasance ne wasu abubuwa na kwarai kishi ne ana kamar wuka ce mai gefe ana amfani da shi zai karɓi ana amfani da shi ne yau in kishi kike da kin da abuke ganin ki da aiki ya samu yawan da kuma ka iya wani da ta mani sai wani kishi ya kamata da in kishi kan da hankali da tashin hankali cikin gida da kawo rigima ba da aiki ne ne da in kishi ne kamar da muke ganin kullun sai ka kawo yawan da warawa sai mace ka kira mu da waya don Allah a kai maka mata ta mata da mijin ta ce a gyara ka ba ya enta in ka kira mijin ka mara da sai ya maka tsarin cikin da kai ya ka ka fadi ya kuma gangami kai ya ci anka wayan da kirin ka zama da ita yana da hadari kwarai da gaske zaka yau cikin yana da sanadiyar ma ka rasa abin da ke cikin wannan ya kai mata da yawa da rasa abin da ke cikin lokacin da kanin cikin ya ga cewa ba ta tunanin cewa in ta rasa mijin ma akwai wani abu sai bayan ta rasa shi bayan wata ɗaya wata biyu bayan wata uku bayan shekara ɗaya ta shiga cikin damuwa ta shiga cikin depression ta kira wannan malami ta kira wannan da farake ta kira wannan wanda ake jin magana shi duk ana buƙata a yi cikin da ya tsakani saka ainihin kinkin baya da kyawu wanda zai fito da hakimin nuna hanya fita na miji ko fita na abuce zama ko fita na ƴaƴa ko wani abu da ya shafi haka za ka ina kira ga yansu ni tsoron Allah a yi kisi yana da kyau amma a yi kisi ta hanya mai kyau ta hanyar yin kai ta na miji ta hanyar yin wasu abubuwa na kwarai da waccan ba za ta iya biya sai ta samu aljanna kafin ita sai kuma ta samu soyayya ga mijin fiye da ita.
To madalla ina gaidai da wannan shirin namu ne za mu kammala tattaunawa da muke yi akan zamantakewan kishiyoyi. To mazaje a dai ringa adalci ka kuce da mu mata ne a dinga adalci kun ji daga bakin malam.
To gaskiya ne jama'a duk dai anan muka kawo karshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau John Ellison. Muna tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Amina Buhari Auna da ni Zahrawa Aminu Fage da kanan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya.
Shine Zahrawa baki bari na faɗi sunana ba.